Assalamu alaikum masu saurare, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga El Hikaya da yadda ta kaya a Najeriya a fagen labarai a mako mai shudewa.
Akwai mutumin da bai rashin lafiya.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yake magana gabanin tashi zuwa Birtaniya don duba ciwon da ke damun sa a kunne. Wannan dai ya biyo bayan daukar hutun jinya na kwana 10 ne da yayi, inda daga can Birtaniya ma ya aika sakon godiya ga 'yan Najeriya masu masa addu'ar samun sauki.
Allah ya karbi ibadunmu baki daya.
Musulmin duniya sun shiga zumin Ramadana, inda a Najeriya Sultan Sa'ad Abubakar ya bada sanarwa. Saudiya da Kuwait da wasu kasashe Laraba sun dau azumin rana 1 da Najeriya. Shugaban kwamitin labarun majalisar wakilai Namdas da Sanata Hamma sun ce majalisa ta takwas ta cika shekara daya ta yarwar gani kuma ba ta adawa da shugaba Buhari.
Yan Najeriya sun san cewa mu ma muna kokari, sai dai mutane wata rana ana mana mutunan fahimta.
Yanzu muna da dab da za a kafa Northeast Development Commission.
Rundunar yan sanda ta danki mutum hudu da ake zargi su suka yi wa kanin Sama'il Yunus a kisan gilla a Kaduna, da jami'in gidan yari Abubakar Adamu da Ibele da ake wa lakabi da Pasto, sai Kabiru Ibrahim mai lakabin Ustaz. Sauran sun hada da Ogunyi da Imeka. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka, to yanzu za mu kada zauren mu na tattaunawa. Nasura zai ci gaba da jagorantar tattaunawa kan miyagun nan da kamullo daga bakin daji su farma mutane daga Lotu zuwa Lotu a arewa maso yammacin Najeriya, musamman ma jihar Zamfara. Yau ma Nasiru zai dora ne daga inda Nasiru Gambo Malamfa shike ci gaba da bayani.
Kuma kasashen duniya da suka ci gaba, duk akwai irin wannan. Da lambar gidanka, da ina ɗan yatsu, da taswirar ta taka hoton, duk akwai wannan. Amma haka wannan tsohon minista wanda ya mutu da Afolabi. To, wannan shugaba Jonathan ya yi ƙoƙarin a ci gaba da wannan al'amari, to gashi nan dai har yanzu ba a kai ƙarshe ba. To, wannan al'amari shi ne zai taimaka, kuma zai taimaka wajen harkar wannan lalacewa ta ɓarɓarewar tsaro. So, duk waɗannan indai ci a kuma ko cikakken bayani na ƴan ƙasa, to duk wannan kowa anan maharan inda ƴan Najeriya ne, to za a same su, za a samu cikakken bayani nasu, za kuma a kai ga cimma inda za a kama su.
A ƙarshe awwal ya nuna fa akwai wasu mutane a daji kai ma waɗanda ba a san ƴan Najeriya bane ma ko ma ƴan wani ƙauye bane.
To kamar yadda na faɗa din, duk wannan din gaskiya idan aka faɗa da bayanan sirri din, wato za a iya samun bayanin su. Alal misali, ai ko ba ɗan ƙasa bane, idan zai tsallako ƙasa akwai takardar sheda sa ta cewa ba dan kasa bane kuma dan kasa kaza ne, kaga ta nan za a iya samun bayanin wanda ya shigo. Sannan kuma dukkanin irin waɗanda ake kamawa a hannu dole su ma a matsa su domin a tatsi bayanan da zai taimaka wajen samar da santa din da ainihin iyayen gidan nasu suke. Shin ma a gane wannan abun idan suka yi abin da zai daure maka kai, yanzu a ce kamar mutum 17 ko mutum 20 sun je sun farmaki ƙauye sun kwashe sama da dabbobi ko shanu 100 sun yi gaba da su, jibi kuma sun take nufa wani guri, ko sai da shanun za su yi ai ya ishe su su ci abincin wata ɗaya, wata biyu, wata uku, in dai dan abincin ake ci. Ka gani, din kuma dukiya ne, ya kamata su ma su je su ce sun zauna da kansu abin. Amma saboda abun babu Allah a cikin al'amarin, kuma abu ne da ake yin sa da mugun nufi, shi yasa kaga gaba ɗaya su suna yi din shekara da shekaru. Sai ka kama mutum ka ji ya ce shekara sa 10 wata kila. Yanzu alal misali, ko irin allura ta rigakafi ƙauyuka ƙauyuka ake bi, ko riga zaka ga ana yi, to irin waɗannan abubuwan na registration da za a yi na tabbatar da al'umma din su ma sai a dinga bi riga-riga gari-gari, duk aje a yi rijistar al'ummomin yanki da ƙauyuka da irin mutanen da suke ciki. Idan aka kama baƙo sai kuma a san daga ina yake, shi ma sai a nemi bayaninsa. Sannan akwai wasu kamar hukuma ne ko matasa da suka ɗan yi wani yunkuri na samar da hanyar sadarwa ta zamani wajen samun cikakken sauki ko bayanai akan irin waɗannan abubuwan. Kamar yadda na taɓa jin kwanakin baya, akwai wani santa na information technology tunan da suka ɗanyi wani abu na sha'anin waya, sun yi registration yadda za su kamar bafulata nan da yake kiwo zai iya yi register ta cikin wayarsa domin ya bada bayanan iya dukiyarsa da abin da yake da shi. Sannan idan da wani information ko kuma wani abu da bai yarda da shi ba, akwai wani tsari na wani court da za su fitar wanda za a koyar da mutane matukar ka iya sarrafa waya. Idan ma kamar sarrafa irin manya-manyan wayoyin Android zai baka wahala ka yi amfani da WhatsApp ko Facebook, to za a samar da wani tsari na wasu court na 'yan takaitattun lambobi da za a ce ka tura, wanda wannan turawan zai taimaka a kamar kana neman ko kuma kana ba da bayanin wata matsala ne, wanda su kuma jami'an tsaro za su yi amfani da wannan abun su gaggauta zuwa wannan gurin akan lokaci domin tabbatar da cewa an ɗauki mataki an daƙile wannan abu. Ina ganin hanyoyin idan aka faɗaɗa su aka taimaka, aka yi amfani da na gargajiyanci, aka yi kuma amfani da na zamani, zamani inda suke a gargajiyance sai a zo musu da tsari yadda za su samu fahimta da sauki, inda kuma suke da ilimin zamani a zo musu da abubuwa a kakkafa na'urori na zamani yanzu kamar irin CCTV camera din nan. Ya kamata a ce a cikin dazuzzuka ana da su a wasu muhimman guraren saboda su taimaka wajen dauko irin waɗannan bayanan, haka kuma sauran bayanai na yau da kullun kamar kamfanonin wayan nan, in aka hada kai da su aka hada hannu da su sai a samu abubuwa da yawa da zai sauƙaƙa wannan ta'annatin matuƙa. Amma saboda dai to yanzu da yake muna fata dai ita sabuwar gwamnati yanzu tana bada himma akan duk abin da ta fuskanta, muna ganin in Allah ya yarda muna fatan ba za a shekara ba wannan matsalar wata kila ko dai ta zo ƙarshe ko ta ƙare, saboda ga dukkan alamu duk abin da aka tunkara ana nunawa da gaske ake yi. To muna fata kuma Allah ya ba su iko a tabbatar da cewa waɗannan al'ummomin waɗannan yankuna sun samu ƴanci, sun samu nutsuwa, sun samu kwanciyar hankali kamar yadda sauran al'ummomi suke walwala da rayuwa, suna ci gaba da walwala da rayuwa.
A ƙarshe gaba ɗaya Nasiru Gambo Malamu Hashi, ina ga banda akwai ma illar shaye-shayen ƙwayoyi fa, wanda in ba mutum ya sha ƙwaya ba ina shi ina zuwa ya auka mutane kawai zai karkashe su, ko kuma sannan ina gani ya dace malaman tsubbu ma a neme su suna da kungiya, domin ina ga su ma suna ba wa mutanen nan wasu layu da suke dogara da su. Wai an ba wa mutum sa'a, ina ga malaman tsubbu da za su taimaka su daina ba da sa'a ga mugayen mutane masu kashe mutane. Yawwa akwai sa'a.
Wato kawai mu kai magana shaye-shayen ƙwayoyi da abubuwan maye musamman a jihohin arewa namu, abin ya danyi sauki yanzu za a jihohin mu na arewa. Amma kamar yadda kace su waɗannan malaman su waɗannan da ba Allah suka sani ba, ba su yi ma Allah. So duk wanda zai je ya baka abin da zaka je kai mugun, kai ta'adi, kai banna, kaga ai wannan ba za mu kira shi dan adam, ba mu kira shi mutum ba. To kawai abin da yake dai ai ta kiraye-kiraye da gwamnatoci da shugabanni, ai ta kiraye-kiraye ga ƴan ƙasa da cewa waɗannan abu su riƙa ga illolin auna irin wannan abubuwa da suke yi, gashi. Ha Allah Ubangiji cikin ikon shi ya shawo kan wannan matsala, ƴan Najeriya su samu rawala da harkokinsu na yau da kullum.
Gaskiya ne abin da nake nufi, idan yanzu ka kama irin waɗannan mutane ko ka same su za ka gansu da daga da layu da guraye, wanda in mutum ya fito saboda waɗannan abubuwa kawai sai ya ga zai iya komai ma ba abin da zai same shi.
To yanzu misali in ka kama shi sai ce maka a ni ya zo ya ce man bai lahiya cike shi ke ciwo, shi ne na ba shi wannan na ce ya daura ya zaka yi da shi. Kaga babu kuma a duk wasu dokokinmu da suke na ƙasar nan na yanzu babu inda zaka je misali a ce gashi wani hukunci da za a iya mashi saboda dalilin ya bashi wannan dan ya daura domin ya maganin ciwon ciki ko maganin ciwon ƙafa ko maganin ciwon.
Ban ce wai a musu wani hukunci ba, wato ma'ana tunda ai akwai o lokacin za ga kungiyar maharba ma na cewa za su taimaka wajen ƴan ta'addan nan in an ba su dama. To su ma waɗannan din ayin da za a samu kungiyar su a nemi haɗin kan saboda a samu zaman lafiya, tunda ƙasar gaba ɗaya ka ga du maganin ka dai da kike da shi a duniya ai baka da maganin mutuwa, masu ba da irin waɗannan su nawa suka mutu a tarihi.
To ai na nasu abin da ya kamata kai la'akari da shi anan shine wanda ke abin kirki shike fitowa ya ce zai yi kaza, amma wanda ya san yanzu misali wannan kwararre a wajen kama ƴan fashi da makami a lukwara dake taimaka wa gwamnatoci domin shawo wannan kan fashi da makami, kaga saboda shi abin kirki yake taimako yake shi yasa har ya fito gwamnati ta san da shi, jama'a suka san da shi yana ta wannan taimako ta wannan fannin hana shawo kan fashi da makami a Najeriya. To su waɗannan malaman su ba abu ne waɗannan da za su fito su ce a lalle ga abin da muke yi saboda haka mu ma za mu taimaka ta wannan bangare, saboda ba abin da abin kirki ne suke taimakon da suke taimako ne na gina dan adam. To kaga shine sai abu ce eh lalle ya kamata su ma ai kiraye-kiraye a kira su suna da kungiyoyi da shugabannin su a zauna da su a ce to da Allah ga gudunmawar da ake so su bada. To abu ne da suke na lalata dan adam da lalata rayuwar dan adam.
Na'am. To masu sauraro, ina ga mun kawo karshen wannan shirya wannan karo na mu tattauna wanda shi madugu uban tafiya na shirin Ibrahim Kalmasi Garba ya saba gabatarwa tsawon shekarun nan, kuma wanda shirin yake matukar tasiri wajen wayar da kan mutane da dawo da zaman lafiya a nan Najeriya da sauran kasashe masu sauraron muryar Amurka. Madadin Nasiru Gambo Malumfashi, sai kuma
Awal Muhammad Sharif Falala, shugaban kungiyar Gizago na kasa gaba daya.
sai kuma Benjamin Gunn, Benjamin kai ka koma gefe ka ki cewa komai. Benjamin Gunn ya kaji sharhin da malaman nan suka yi a ƙarshe ka rufe mana shirin.
To gaskiya muna muku godiya, ba abin da zamu iya cewa saboda gudunmawa da kuke bamu na ci gaba wannan gidan radio namu na muryar America. Gaskiya mun gode, mun gode, Allah ya saka da alheri.
Masu sauraro, da wannan muke cewa sai Allah ya kai mu wani sabon shirin. A madadin duk waɗanda muka zanta da su, naku Nasiru Adamu Alhika yake, mu zama lafiya.
Haka fa, to sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar.
Na gaba ke Allah sanai kin na gaba ke Allah ta sareke da babiyaya.
Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma ƴan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Muhammadu Dan Amariya na majami'ar Ikwa a Bauchi, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabinsa, da Malama Lubna Binta Muhtar a Kanan Dabo, wadda ita ma za ta gabatar da kashi biyu na jawabinta ga Rabaran Dan Amariya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Mu ƴan uwa masu bin Yesu Almasihu, muna taya ƴan uwanmu musulmi murnar kewayowar watan Ramadana, wato watan azumi. Muna addu'a Ubangiji Allah ya sa a yi azumi lafiya, a gama lafiya. Samari majiya ƙarfi, muna roƙo ku kare kanku daga duk abin da zai ƙata ku a cikin wannan zamani. Mene ne ke ɓata matasa? Abin da ke ɓata matasa ya shafi dangin shaye-shaye, zinace-zinace, da kuma sace-sace. ‘Ya’yanmu matasa, muna addu’a Allah ya yi muku wannan, ku zama matasa na kirki na yau, domin ku zama manyan kirki na gobe. Hausawa sun ce, in ka ga tsoho na rawa a kasuwa, kada ka yi mamaki, ba ranar ya fara rawar ba. Ya fara ne tun yana yaro har matashi, har kuma tsufa ya shigar masa, kai kuma ka gan shi kana ce, ah, wallahi na ga wani tsoho a kasuwa, wannan wani irin tsoho ne. A bainar jama'a yana rawa yana tsalle. A'a, ya fara tun yana yaro yana matashi sai ya zarci. Iya da wannan matasa, wani lokaci abin da za a yi hakuri a yafe, matashi ya ce ban yarda ba. Matasa begen ƙasa, begen Najeriya na gobe, ko ne ke rike da ƙasar gobe in Allah ya kai rai. Don haka Allah ya kyautata mana ku, Allah ya inganta mana ku. Yadda wannan fa, mun ce akwai majiya ƙarfi. Kada a riƙa yi ana tura dattijo, kada a riƙa yi ana tura tsoho ko tsohuwa, domin idan Allah ya baka nisan kwana, kai ma za ka kai ga wannan yanayin. Allah yana cewa ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, domin kwanakinka su yi tsawo a duniya, al'amuranka kuma su kyautu. Afisawa Sura 6 aya 1 da 2. Ka girmama mahaifinka da mahaifiyarka, domin ka samu tsawon rai a duniya, al'amuranka kuma su kyautu. Menene ke cikin Najeriya? Abin da ke cikin Najeriya kuma akwai addinai. Sai zan faɗi akan waɗannan addinai biyu masu tasiri, masu asali. Ina cewa kai mai bin Yesu Almasihu ɗan uwana Kirista, kada ka raina ma ɗan uwanka ko maƙwabcinka ko iyayenka ko wasu yayinka waɗanda su suke musulunci, kada ka raina musu. Dalili kuwa, ikon zuciya ba na mutum ba ne, na Allah ne. Idan Allah nan ya so duk duniya su zama Kirista, wace da iko ya hana shi? In Allah yana so duk duniya su zama musulmi, wace da iko ya hana shi? To amma idan Allah a cikin nasa ne ya yarda waɗansu na Kirista, waɗansu na musulunci, kada ka ki ɗan uwanka Kirista ko wai domin yana wata ɗarika, kai kana wata ɗarika, shi yana wata ɗarika. A Roman Catholic yake, a yana Protestant, yana Pentecostant, ko da wata ɗarika yake ciki. A nan malamai na musulunci da yawa muna ji suna wa'azi na zaman tsadiya tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Muna addu'a Allah ya sa irin wannan wa'azi ya shiga kunnuwan mu ba ko kunnuwa ba. Na hada wannan da wata sura 7 aya 12 inda Al-Masihu da kansa yake iyakar abinda kuke so mutane su yi muku kuma ku yi musu haka. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kaunar juna. Nagode.
Ita ma malama Lumna ta ce mafita ita ce kyautata tarbiyya tsakanin jama'a.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci wannan wata mai albarka wata na Ramadana. Allah ya sa mu ga ƙarshen lafiya. Allah ya karba azumi. Sunana Lubna binti Muktar wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga ƴan uwana ƴan arewa akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta tarbiyya gaba ɗaya ta lalace kuma ba kowa ne ya lalace ta ba sai mu da kanmu da kuma 'yan siyasar mu waɗanda su suke ɗaure ƙarƙashin wannan abu ya ƙara taɓarɓarewa. Ayyuka dai na ta'addanci wanda ake koyawa 'ya'ya suna tashi da shi kuma a hana su su yi makaranta domin yaro ko yana da shauƙin zuwa makaranta wani abu kalilan na kuɗi bai ba shi damar ya je makarantar nan ba sai a saya masa abu na kuɗi mai yawa wanda zai lalata tunaninsa da tarbiyyarsa ya bata kwakwalwarsa ya shiga maye sai daga wannan ya ji daɗi kuma sai ya dore a haka kaga tanan ya saki hanyar mai kyau wanda take inda zai sami ilimi sai inda zai lalace ya koyi mummunan ɗabi'a sannan ga kalle-kallen fina-finai wanda su dai 'yan siyasan nan su ne sila su suke kawo waɗannan abubuwa duk da nake cewa 'yan siyasa na san akwai wasu ƙalilan daga cikin 'yan siyasar waɗanda ba ruwansu amma mafiya yawa su ne ummul aba'isin faruwar waɗannan abubuwa sannan su yaran mu a yanzu sun ƙi dogaro da kai musamman 'ya'yan Hausawanmu da wuya ka ga ɗan Bahaushe ya iya sana'a kuma Allah ya albarkace su da ƙwazo da iya sana'o'in inda za su yi amma sai ka ga yaro ya iya sana'a an ba shi aikin yayi amma sai kana tabin kansa kafin yayi misali irin kananan gyare-gyare akwai wani yaro da na sani ya iya gyaran kwamfuta ya iya gyaran radio amma ba zai zauna ya yi aikin ba sai yana yawo gindin 'yan shaye-shaye shi ma wani lokacin yana can amma da zarar Allah ya taimake shi ya zauna za ka ga gyaran da zai yi ko irin manya-manyan mutane da suka daɗe suna sanikanci ba za su iya yin gyaran da wannan yaro ya yi ba amma an rasa wanda zai ɗaure masa gindi ya hana shi wannan shaye-shaye ya saman masa da kayan gyara ya dogara da kansa ya rike kansa har wani ma ya jingina da shi to irin waɗannan ta'annati su ne kullum ummul aba'isin koma baya da taɓarɓarewar al'umma da al'adu a cikin Najeriya ta Arewa kuma kullum kuka ake ana cewa za a zauna a gyara kuma ni ina ganin gyaran daga sama ya kamata a tsomo shi idan manya za su gyaru su gyara kansa su gyara kansu masu unguwanni daga kai hakimai da sarakuna ma gaba daya da irin su gwamna su kwamishinoni kowa a zo kan teburi a dubi yaya al'ummar mu take a yau ya kuma take a jiya da shekaran jiya menene bambancin rayuwar shekaran jiya da ta jiya da ta yau a yi kokari a gano kuma a dage kar a kalli waye da abu ko mun matsayinsa in horonsa za a yi a hore shi ko me za a yi masa don ya gyarun kuma ya gyara na ƙasa da shi a yi ƙoƙari a cire son zuciya kuma kar a ce an san wane ko an san mahaifinsa ko kuma wanensa babba ne ko ɗan waye a hukunta shi in hukunci ya kama sannan kuma a samar da kayan aiki wa makarantu malaman ma kuma a sami ingantattu masu tarbiyya ba irin yadda ake kwashe-kwashe a yanzu ba wani ɗan ganye da ɗan wiwi in ya gama karatunsa na shashanci dan ba zama ya yi karatun ba sai ka ji an kawo shi gurin wani babba a ce da Allah ko 'yar koyarwar nan a sama masa wato kaga an maida koyarwa ba komai ba wani abu ne da kowane shashasha ma za a iya bashi. Allah ya ba mu alkhairi ya ba mu dacewa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan jikon. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.